العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى صادواء ونرانا تالى ربا haka ne ko yau 17 ga watan Ramadan ba hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1445 wanda ya dace da 27 ga watan 3 hijiran miladiya 2024 ci gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma dan ba manta ba jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 47 cikin wannan sura mai albarka suratul najmi yau za mu tashi farkon aya ta 48 daga wannan masallaci namu mai albarka masallaci meti daga wannan unguwa ta Bolari a nan garin Gombe fadar jihar Gombe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka kafin mu shiga akwai tambaya kamar haka mai tambaya na farko tana magana ne game da abin da ya shafi rikicewa na al'ada wanda ta je wurin likita aka bata magani bayan ta yayi dane ko ya sai ya fara zuwa daga baya dauke ya ƙara dawowa irin da wannan rikicin menene hukuncin wannan abu zo kwana uku bayan kwana goma ya dawo abinda malamai suka ce dama asali shi abu idan ya zamo natural to ba a so wani abu misali ya taba shi shi yake kawo irin wannan rikicewan zama ko magani ko allura ko implant ne ko me ake ce mishi ire-ire waɗannan dai abubuwan sukan kawo irin wannan rikicin abinda malamai duka suka ce shine duk lokacin da jini yake rikici haka za a yi ta daukan shi a lokacin da yazo hukuncin shi babu ibada in ya tsaya kuma a ci gaba da ibada in ya dawo a saki tsaye da ibada wannan shine hukuncin shi babu wani abu har Allah ya sa ya ainihin daidaita ya koma yanda yake tabi'i shi yasa ake kiran shi dama tabi'i addamul tabi'i haka Larabawa suke ce mishi shi yasa Turawa suke ce mishi natural blood to saboda haka in abu ya zama at-tabi'i ne natural to idan ya rikice akan yi hakuri ne har ya koma yanda yake a dabi'arsa ta asali yanda Allah ya halice shi to saboda haka haka za a yi ta hakuri idan yazo babu ibada a dakatar in ya sake dawo in ya tsaya kuma a ci gaba da ibada koda shekara ko za a yi koda a wata zai zo sau 10 ne haka malami suka ce bayan da aka iya dan ba rashin lafiya bane ba yanzu taba shi aka yi ake ta wannan rikicin har Allah ya sa komai ya koma yanda yake Allah ya sa mu dace zamu karanta aya ta 40 wa anna sa'ayahu sawfa yura saboda je mun karanta ta akwai dan bayane da malami suka tattauna akai in kun duba aya ta 40 cewa wa anna sa'ayahu sawfa yura tun daga kan 39 wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura za mu tashi daga nan insha Allah ni Allah ya ci
ثم يجزاه الجزاء وأبكى وأنه هو أمات وأحيا
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wa alaysa lil insani illa ma sa'a duk da rasu a ce mun karanta ayin bayan ta ma Allah tazir wazratun wuzr ukhra amma ko malam bai karanta ba bari ne bayani karin bayani akan ta da Allah ya ce Allah tazir wazratun wuzr ukhra wata rai ba ta daukan laifin wata malami suka ce akwai laifin da wani zai yi kuma kai ma ka samu sakamako na zulubi ina fata an gane kaman me suka ce hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yace man sanna sunnatan sayyi'atan fa 'alayha wizruha wa wizru man 'amila biha ila yawmil qiyamah duk wanda haka na man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ila yawmil qiyamah annabi yace duk wanda ya sunnanta wata sunna mai kyau to yana da ladan wannan abun da ya shuka mai kyau da kuma ladan duk wanda ya aiki da wannan abu sannan duk wanda ya sunnanta wani mummunan abu to yana da zunubin wannan abun da ya sunnanta ya shuka a ban kasa da zunubin duk wanda ya aiki da wannan abun yana samun kamisho ina fata kun fahimci wannan abun da kyau da aka ce Allah tazir waziratun wuzr ukhra laifin wani bai shafan wani azal misali mutum ne kawai ya je aikata wani zunubi kila ko ya zamo abokinka ne ko dan uwanka ne wannan abun ba zai shafe ka ba aslan asba kai ka sashi ba ba kai ka koya mishi ba ina fata an gane amma idan kai ka koya wa mutum aikin sabon to yanzu kai training din shi akan wani abu mummuna to kana da zunubin wannan abun da ka koya mishi kuma duk lokacin da ya aikata za a baka kamisho ban gane ko kun gane bambancin ba duk mutumin da ya assasa wani abu na alkhairi a bayan kasa mutane suke koyi da shi to duk lokacin da aka yi aiki da wannan alkhairin yana da lada haka duk lokacin da mutum kuma ya assasa wani abu na sharri a bayan kasa koda ya mutu da an yi wannan abun yana samun zunubi an fahimci na abin da kyau shine ma'anan man sanna sunnatan sayyi'atan da kuma man sanna sunnatan hasanatan shi yasa a bayan kasa karka yadda ka zamo kai ne mai assasa sharri a bayan kasa an gane ko wata kungiya ka kafa a wani abu ka kirkiro aka gani ana yi to duk waɗanda suka koya daga wurinka ya zamo kai ne sanadin su ma suka shiga abun to kana da zunubi idan kuma alkhairi ne ka shuka sai aka yi koyi da kai to har tashin duniya kuma kana samun lada shi yasa malami suka ce yanzu manzon Allah da yazo karantar da mutane musulunci to yana da lada yana samun kamisho na duk ibadan da ake amma ba tare da kai da kai an rage maka naka ladan ba kun gane bambancin abun duk wanda ya aikin lada in kai ka koya mishi za a baka lada duk lokacin da ya aiki da wannan kuma ladan ba a cikin nashi za a iba ba Allah ne kawai zai baka saboda ka koyar da alkhairi haka idan ka koyar da sharri duk lokacin da ake aiki da wannan sharrin nan ma kuma kana samu yanzu misali waɗanda suka assasa corruption a Nigeria misali to har in ba abun an daina ba duk lokacin da aka yi wannan abun waɗanda su ne suka assasa wannan abun suna da zunubi an gane wannan abun da kyau haka nan duk wanda ya assasa wani abu na alkhairi Allah cika irin su sardauna abubuwa da suka yi na alkhairi misali a arewa da kasan gaba daya to suna ta samun lada ko da bayan su mutu waɗanda kuma suka assasa tsiya suka assasa bata kasa da satan kudin gwamnati da kashe mutane da ba rahama ko wanda ya kirkiro kidnapping to duk wanda ya assasa wani abu na sharri to duk wanda ya koyi da shi shi ma yana yi to yana da zunubi na wannan abu yanzu abun ya fito fili ko Allah ya sa mu dace to sai wa alaysa lil insani illa ma sa'a dan adam babu abun da yake samu sai abun da ya aikata bi ma'ana wa alaysa lil insani illa ma sa'a dan adam ba shi da wani abu na lada sai abun da shi da kanshi ya aikata wa anna sa'ayahu sanan tabbas kuma aikin da yayi saufa yura da sannu za a nuna mishi wannan aikin ranar gobe kiyama thumma jazahu aljaza alawfa sannan za a cika mishi sakamako cikakken sakamako to anan akwai Imam al-Jumali a cikin hashiyatul alal jalalaini yake cewa ya kawo dalilai guda 20 da dan adam yakan samu wani abin da ba shi yake aikin ba alal misali idan mutun ya bar duniya ya rasu in aka masa sallar janaiza aka masa addu'a yana samun lada ko bai samu malami suka ce yana amfana da wannan abu sannan ya halatta yanzu ka dauki misali kudi ko abinci ko atamfa kai sadaka da shi kace babana da ya rasu Allah kai mishi lada kuma Allah zai bashi lada ko mahaifiyata da ta rasu Allah ka kai mata wannan ladan sadaka kuma Allah zai kai mata lada din kun fahimci wannan abin da kyau to sai malamai suka ce abin ba wai general abin nan bane ba akwai abin akwai exception akwai al istisna togo kenan da Hausa ko da akwai togo akwai inda ba kai kai aikin ba wani ne yayi kuma zaka iya samun lada shine kamar irin wannan misalin ya halatta ma a wajen waɗansu malamai na karanta qur'ani na ce Allah kai wa mahaifina lada wanda ya rasu ko mahaifiyata ko kakana ina fata an gane duk ya halatta ya halatta mutum wanda ya rasu ka je ka masa aikin hajji ko umra aikin hajji in bai taba yi ba ya bar duniya mahaifi ne ko mahaifiya ka je aikin hajji ka ce wannan aikin hajji ya Allah na yi niyya hajji ne na mahaifiyata ko na mahaifina sharadi guda biyu ne zama shi bai taba yi ba kai kuma kai ma kai amma idan umra ne ko ya taba yi kuma zaka mishi ya halatta mutum ya je umra o mahaifiyarsa ko mahaifin shi an fahimci wannan abin da kyau kai ko da ma yana rayi irin ya tsufa ya halatta ka je kai aikin umra ka ce Allah ba babana ko baba ta lada kuma Allah zai ba su kamar su suka yi to kaga ashe akwai wasu dan su ababan da za a yi wa mutum kuma zai samu lada abubuwan da malamai suka ce ba a yi daga ciki akwai sallah ba za ka yi mutum sallah ba ka ce nayi sallah Allah ba wani lada wasu malamai suka ce wannan ba za a yi ba kamar azumi azumi za a yi ne idan ana bin mutum bashi mutum ya rasu ana bin shi bashin azumi ya tabbata a cikin hadisi wacce ta zo ta ce ya rasulullah inna ummi matat wa alaiha sawm ya manzo Allah babata ta rasu mahaifiyata ta rasu amma ana bin ta bashin azumi shin zan biya mata sai annabi ya ce idan ana bin ta bashin kudi ba za ki biya ba ta ce zan biya sai annabi ya ce ai bashin Allah shi ya kamata a biya yace fadainullahi ahqqa an yuqda bashin Allah shi fi cancanta a biya to idan mutun ya rasu ana bin shi bashi na azumi ya halatta a biya mishi an gane ko ko kuma ana bin shi azumi na kafara duk ya halatta a sauke mishi mutun ne ana bin shi azumin kafara sai ya rasu kafin ya biya ko ya rasu yana cikin biya to ya halatta a kare sa mishi kuma Allah zai bashi wannan lada amma mutun ne bai da lafiya cikin Ramadan ke zama bai tashi ba har ya rasu ya kwanta rashin lafiya cikin Ramadan bai azumi ba bai tashi a rashin lafiyan ba ya rasu ana bin shi wannan bashi azumin na'am wasu sun ce eh wasu sun ce a'a akwai masaba eh akwai masaba a'a kenan idan mutum watan Ramadan ya shigo ya same shi bai da lafiya ko ana cikin Ramadan din an fara da shi sai kwanta rashin lafiya sati ɗaya kwana goma sati biyu har ya rasu bai tashi ba waɗannan azumin da ya sha na kwance bai da lafiya ana bin shi bashi za a biya ko ba a bin shi ba a bin shi ina fata an gane ba a bin shi amma idan ya warke an gane ko ya warke ya samu lafiya yana harkokin shi kafin ya biya kuma sai ya rasu to nan za a biya shi kun gane bambancin abun addinin musulunci akwai sauki idan bai da lafiya ku rike wannan abun cikin azumi bai tashi ba ya rasu ko kuma har bayan azumi bai tashi ba kawai a karshe a takaice da ya kwanta rashin lafiyan kawai bai tashi ba har ya koma ga Allah to azumin da ya sha a cikin rashin lafiyan Allah ya yafe masa su amma ya samu sauki sai ya jinkirin biya yana zan biya zan biya zan biya kuma sai ya rasu to na ana bin shi bashi wannan sai an biya mishi yanzu an gane bambancin abu to kaga wajen abiya maka bashin azumi ai kaga wani ne ya maka amma kuma zaka samu lada kisa suka ce wa allaysa lil insani illa ma sa'a yana da ainihin kaman iyaka shi yasa zaka wasu waɗanda suke da hali su gina masallaci su ce sun gina wa baban su ko mahaifiya ko mahaifi duka kuma ya halatta ko islamiya ko rijiya ko bishiya ko me duk abin da dai mutun yayi sadaka ne ko naira 10 kika bayar Allah ka ba babana lada kuma Allah zai bashi ko babana da babata duk sirrinsu Allah ka ba su lada kuma Allah zai kai Allah ya sa mu dace wannan shine karin bayani akan ayoyin jiya wanda ainihin ban karanta ba malam mu tashi akan asalin ayoyin da muka tsaya akai jiya ba sai mun maimaita waɗannan ba ko
wa annahu wa aghna wa aqna wa annahu wa rabbush shi'ra wa annahu ahlaka 'adan ula wa thamud fama abqa
ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da lissafa abubuwa da ya fara lissafa wa jiya tun daga kan wa annahu huwa adhaka wa abka ubangiji shike sa ai dariya kuma shike sa ai kuka a lokaci guda wani na farin ciki an masa aihuwa wani na bakin ciki an masa mutuwa duk Allah ke shirye wannan abun a lokacin da aka sallame wani daga asibiti ana fita a lokacin kuma ake shigar da wani haka Allah ya tsara duniya sai Allah ya ce to faro wannan aiki shine wa annahu huwa kuma amata wa ahya Allah shike kashewa kuma shike rayawa wa annahu khalaqa zawjayn adh-dhakara wal untha min nutfatin idha tumna Allah shike halitta mace da namiji wa anna alayhi an-nash'ata al-ukhra kuma Allah shi zai tada mutane a ainihin karo na biyu wannan tayarwan wajibi ne akan shi to Allah sai ya ci gaba da lissafi anan muka tsaya jiya sai ce wa annahu huwa aghna Allah shike wadatawa ya wadata ya bada dukiya ya yalwata ga wata dukiyan har ma ta wuce bukata a ce mutun yana da trillion 1 shi kanshi bai san me zai yi da shi ba sai dai zama mahaukaci kawai ta hauka wannan shine gaskiyar magana trillion wallahi tallahi dan adam wannan kudin ya mishi yawa sai shine billion sau dubu Allah sauke wa annahu huwa aghna Allah shike wadatawa wa aqna kuma shike sanya wadatan zuci shi Allah shike bada alqana'a alqana'a shine ainihin wadatan zuci an san wadatan zuci da Hausa ko contentment kenan ba da Turanci to wadatan zuci Allah ya sa maka yafi komai dadi dan akwai wanda Allah ba shi wadatan ko bai da kwanciyar hankali idan naira 100 ta wulga ta gaban shi sai hankalin shi ya tashi ina fata an gane amma wani kuma Allah ya bashi wadatan zuci shi bai da dukiyan da yawa yana da rufin asiri amma yana godewa Allah wani kuma Allah ya bashi biliyoyi amma ba zai iya kyautan 10,000 ba to wannan ki kanshi bala'i ne to Allah shi yake wadatawa ya ba wasu tarin dukiya wa aqna kuma shi yake ba wasu wadatan zuci Allah ka ba mu wadatan zuci sai Allah ce wa annahu huwa rabbu shi'ra ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala shine ubangijin shi'ra shi'ra suna ne na tauraro daga cikin taurarin da mutanen Makka ke bautawa daga cikin manyan taurari da mutanen Makka ke bautawa to akwai ta tauraruwa ana kiranta da shi'ra saboda yawanci taurarin suna da sunaye mafi yawanci ko da malaman falaki ka samu za su ga maka sunayen taurari kamar da turawa ma yanzu haka masu bincike a wannan harkokin za ka taurari suna da suna da turanci haka malaman mu na falaki wanda za su buga su ce maka watan nan kwana kaza zai kuma ba bokanci bane ya halatta ina fata an gane su ce maka rana za ta fadi karfe 6 da minti kaza gobe kuma za ta fito karfe kaza da minti kaza ilimi ne kuma ko minti dai ba zai canza ba an gane ku zaka samu masu wannan ilimin yana zaune a ƙauyen su amma ya iya wannan abu ba abuku ake karanta shi ba tun da can akwai wannan abu to shi zaka samu malamai na zaure suna da wannan ilimin zai iya gobe rana za ta fito karfe kaza da minti kaza ilimi ne an gane ku idan abu ya zama ilimi to musulunci na karban shi idan ka dauki misali geologist da za su zo su ce kasan nan misali kaza ba zai rayu a wurin ba ba ilimi bane ba ko a ce ana hasashen akwai man fetur a wurin nan kuma a tona a samu ce masallaci mai ta zai tashi an samu fetur kaga duk wannan abun ilimi ne misali masu gane hanyoyin da ke sama yanzu kai ka san akwai hanya a sama kai hanyar mota na to sama ma akwai hanyoyi kuma su sun sani da shi jiragen sama suke amfani shi shi sai sai a ce jirgi ya bata saboda an samu katsewan sadarwa tsakanin shi da control tower daga nan sai ya shiga garari Allah ta'ala ya ce to annahu huwa rabbu shi'ira Allah shine ubangijin ashi'ira bi ma'ana yana kaman ga mutanen makka wannan tauraron da kuke bautawa ita ma fa baiwar Allah ce dan haka ku daina bauta mata shine ma'ana wa annahu huwa rabbu shi'ira sai Allah ya saki ce musu kuma wa annahu ahlaka adanil ula wa annahu shi Allah ahlaka shi ya halakar da adanil ula ada mutanen annabi hudu na farko wanda muni tarihin su kwanakin baya ko wa samuda Allah shi ya halakar da samudawa mutanen annabi salihu fama abqa annabi yace Allah bai bar saura a ban kasa ba duk ya karar da su gaba daya idan Allah ta shi halakar da al'umma da suka saba wa annabin su gaba daya ake halakar da su to amma mu sai muka yi sa'a tun annabi yana raye sai roki Allah yace ya Allah karka halakar da al'umma na da halaka ta bai daya duk saban da al'umma ta za ta yi karace an halakar da su yanda aka halakar da al'ummomin da suka wuce a ce an kifar da gari gaba daya an mutu ko kuma an turo wata iska ta kashe kowa ko kuma da wani bala'i da zai sauka ya dammar al'umma ko ya dirkake su to annabi ya roki Allah cewa al'umma ta kar a musu irin wannan Allah kuma yace na amsa annabi kwana yi faina kuka yana addu'a akan wannan abu abubuwa guda ku yi roka Allah yace na karbi guda biyu amma dai bazan baka ba ina fata an gane daga cikin wanda ba za a bashi ba shine ya zama al'umman shi ya zama duk sun hade kansu daya wannan ba zai yi ba Allah bai halicci duniya a haka ba ya saba da sunnan Allah dole akwai sabani an fance wannan abin da kyau wa qauma nuhin haka Allah shi ya halakar da mutanen annabi nuhu min qabl tun kafin halakar da adawa tun kafin halakar da samudawa shine ma'ana min qabl Allah sai ya ce innahum lalle su mutanen annabi nuhu kanu sun kasance hum azlama sune mafiya zalunci a ban kasa wa atgha kuma sune mafiya dagawa sune mafiya ketar haddi me yasa Allah ya kira su da mafiya zalunci malami suka ce saboda su suka fara sunnanta shirka a ban kasa farkon fara shirka a ban kasa da sabawa annabawa an fara ne daga wannan lokaci yasa Allah ya kira su da azlama mafiya zalunci wa atgha mafiya dagawa da girman kai da ketar iyaka saboda sune al'umman da aka fara aiko musu da manzo domin annabi Adam annabi ne ba manzo bane ba an gane ko akwai bambanci tsakanin manzo da annabi wanda mun shayin magana in an ce wani annabi ne amma ba manzo ba bi mana Allah bai bashi littafi da wata shari'a ba in aka ce kuma wani manzo ne wanda Allah ya bashi shari'a sabuwa fil da kuma littafi ina yazo da ita kama annabi Musa annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Isa duk waɗannan sun zo da shari'a sababbi da kuma littafai to Allah sai yake cewa wal muktafikata ahwa da mutanen annabi Lut waɗanda aka daga garin aka kifar shine wal muktafikata da garin da aka kifar da shi ahwa aka kuma kaskantar da su kaskantarwar shine sai da mala'ika Jibril ya daga garin sama sannan ya ainihin juya shi aka fado a kife kowa ya mutu aka rufe su shine wal muktafikata ahwa Allah ce fagashaha magasha fagashaha abunda ya lullube wannan garin na azaba magasha ya lullube wannan garin da azaba Allah da lissafa wannan abubuwa sai ce fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara fa bi ayyi ala'i rabbika da wacce ce daga cikin ni'imomin ubangiji ka kai dan adam tatamara kake jayayya da shi Allah na tambayar dan adam fa bi ayyi ala'i rabbika wacce ce daga cikin ni'imomin da Allah ya maka tatamara kake jayayya akai ko kake musu ko kake ƙaryatawa baka yadda ba kaga a cikin suratul rahman fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazzibani me bambancin shi da nan saboda can ana maganan mutane da aljanu ne fa bi ayyi ala'i rabbikuma da wacce ce daga cikin ni'imomin ubangijin ku kai mutun da aljan tukazzibani kuke kareta ku biyu nan kuma Allah na magana da ɗan adam ne kadai shi yasa ce fa bi ayyi ala'i rabbika da wacce ce daga cikin ni'imomin ubangijinka ta tamara kake jayayya ni'imar lafiya da Allah baka ne zamu ƙarya ko ni'imar dare ko ni'imar rana ko ni'imar iskan da kake shaka ko ni'imar lafiya ko ni'imar halittar ma da maka duk waɗannan ni'imomin wacce ce ƙarya a ciki amsa shine babu to dan me ba za ka bautawa Allah ba shine amsan magana in har Allah ya maka ni'imomi kala kala ni'ima na abinci ni'ima na ruwan sha ni'ima na gani ni'ima na ji ni'ima na magana duk waɗannan ni'imomin da Allah ya maka wacce ce ƙarya a ciki kai kaiwo kanka ba kai bane wani ne ya baka ba shi bane wake iko da wannan Allah to me zai hana ka masa da'a sai Allah ya ce ni ai ba kai magana ba sai dai ka ci gaba kawai daga hada naziru
ليس لها من دون الله كاشفه
ubangije ce haza nadhirun haza wannan annabin wato annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam nadhirun mai gargadi ne minan nuzuril ula daga cikin masu gargadi na farko bi ma'ana wannan annabi ne daga cikin annabawan farko saboda a lokacin da manzo Allah ya bayyana sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce da shi wa anzir ashiratakal aqrabina ya dawo gida ya kira nana Khadija ya kira ƴaƴan shi su Zainab su Ummu Kulsum su wane da wane duka da kuma waɗanda suke karkashin shi irin su Zaidu irin su Sayyidina Ali duka ya tara su ya musu wa'azi ya gargade su suka mishi da'a ana nan kuma ya fita garin Makka ya je ya hau kan dutsen Safa ya yi kira wannan dutsen da Safa da Marwa da ke jikin haramin ɗakin Ka'aba annabi ya hau kan wannan dutsen ya yi yekuwa duk mutane suka taru ya ce da su yanzu idan na ce muku a bayan wannan dutsen akwai tawaga ta mayaƙa ta taho za ta yaƙe ku a nan garin Makka za ku yadda suka ce ƙwarai da gaske don ba ka taɓa mana ƙarya ba tun da ka tashi kana yaro har ka girma har zuwa yau ba taɓa kama ka da laifin kayi ƙarya ba sai ce to ina gargaɗinku da ku ji tsoron Allah ku yi imani da musulunci ku yi kaza a bar bautan gumaka suka ce ka ji makareci a ranar ya fara ƙarya kenan ina fata an gane to akwai baffan shi na wurin Abu Lahab sai ce tabballaka ya Muhammad Allah wadaranka Muhammad alihaza jama'atana saboda wannan maganan banzan ka tara mu a nan wurin shine Allah ya mishi raddi yace tabbata da Abi Lahab wa tabba hatta shin duniya ana karantawa ina fata an gane babu lalacewa sama da wannan matarsa kuma bata da mutunci za ta zo ɗakin Ka'aba ta zo ta zagin annabi alaihi salatu wassalam sai da matar babban shi ne har wata ran ta zo annabi yana zaune shi da sayyidina Abubakar ta zo tana ta baiti tana ta zagin annabi amma ko tana tambayar Abubakar ina abokin naka yake kuma suna zaune suna tare saboda Allah ya rufe mata ido ba ta gane shi gashi suna zaune gashi ga Abubakar tana ganin Abubakar ba ta ganin manzon Allah alaihi salatu wassalam tana ce muzammamun abaina wadinuhu abaina tana ta rera wasu baituka har Abubakar yake cewa annabi kana jin abin da yake faɗa ce ai ba da ni take ba tana zagin muzammam ni ko sunana Muhammad shi yasa idan mutun yana zagin ka yana gugan zana kar ka kula shi ai ba da kai yake ba in ya isa ya kira sunan ka mana ko ba haka ba ka fasa mishi hanci to a takaice dai sai annabi ke cewa ni ba sunana take kira ba sunan da babana ya sami Muhammad ita kuma tana cewa muzammam wai abun zargi eh wanda yake dangin shi da yan uwan shi to saboda wannan rashin mutuncin da take tayi sai Allah ce wa mar'atuhu hammalatul hadab fi jidiha hablum min masad ita ma har tashin kiyama ta shiga cikin layi wa mar'atuhu da matar Abu Lahab din Allah ya kiyaye to shine Allah yake ce musu hadha nadhirun wannan fa annabi ne minan nuzuril ula daga cikin annabawa farko ba shine farau ba kafin shi an yi annabawa daiwa ko kun sallah bare su shine hadha nadhirun wannan mai gargadi ne minan nuzuril ula daga cikin masu gargadi na farko Allah sai ya ce azifatul azifa mai kusantowa fata kusanto tashin kiyama kenan azifatul azifa al-azifa shine al-qariba wacce ta matso wacce ta kusanto azifat ai ta kusanto shine azifatul azifa mai matsowa ta matso gata nan dab da ku tashin kiyama ta zo saboda annabi yace bayyana manzan Allah kawai alamu ne na tashin kiyama saboda daga kanshi an kulli annabta laysa laha min dunillahi kashifa laysa laha min dunillahi kashifatu babu wani ko babu wata mai iya ayyana cewa garan da za a tashi kiyama shine ma'anan kashifa mai yayewa ya yaye ce ai ya gano ran kaza ga watan kaza za a tashi kiyama babu wannan abu min dunillahi in banda Allah ai laysa laha kashifatun min dunillahi shine ma'anan jumla laysa laha kashifatun tashin kiyama ba ta da wani mai yayewa wani mai ilimi wanda zai iya gano ran da za ta shi kiyama yace ga rana ga wata ga shekara min dunillah ko ma bayan Allah subhanahu wataala amma kusa masu bincike na science sun tabbatar da cewa nan duniyar akwai ran da za ta kare har fada ma suke wasu sun gano cewa nan duniyar da muke ciki akwai ran da za ta kare a ce babu ita kuka ci ada ku musulunta yi tuntuni qur'ani ya bada labari dama yasa duk musulmi ko ma haukaci ne ya san akwai tashin duniya haka ne ko ba haka ba to babu wani binciken da zai tabbatar dama qur'ani ya faɗi cewa haka ne sai Allah ya ce ni
amanin hadhal hadithi ta'jabun wa tadhahun wa la tabghun wa antum samidun fasjudu lillahi wa
Allah ce afa min hadhal hadith shin dangane da wannan labari ay afa min hadhal qur'an shin dangane da wannan alqur'ani wa man shtamala alaihi min hidayatin wa tashri'atin da abinda qur'anin ya tattara na ainihin shari'a shar'o'i da kuma shari'a kala kala ta ta'ajjabu da kuke mamaki afa min hadhal hadith ana nufin alqur'ani ina fata an gane afa min hadhal hadisi shin dangane da wannan hadisin dangane da wannan labarin na alqur'ani ta ta'ajjabuna kuke mamaki ai ma'ana kuke ƙaryatawa kuke inkari ba mamaki wani al'ajabi ba mamaki na cewa abun ƙarya ne Allah sai yake cewa wa tadhakuna kuma kuke wa qur'ani dariya dariya ni isgili wala tabkun ba ku kuka sai Allah ya ce wa antum samidun wa antum a halin kasancewan ku samiduna kun gafala kun rafkana kun ki karban gaskiya kun ki karban ƙarya Allah sai ya ce fasjudu lillah ya ku masu imani ku yi wa Allah sujjada wa abudu ku bauta mishi ku manta da masu ƙaryata Qur'ani ku manta da masu ƙaryata shari'a ku manta da masu ƙaryata manzon Allah ku masu tuhumar musulunci ku dai kawai fasjudu lillahi wa abudu ku yi wa Allah sujjada ku kuma bauta mishi ku nemi yardan shi kar ma ku sa dauki hankalin ku wannan ita ce farkon sujjada da aka sauka cikin alqur'ani mai girma shi yasa karshen suratul najmi in an karanta akan fadi ayi sujjada da waɗansu surori ko da a cikin sallah ne wannan sujjadan sunna ce mustahabbiya ba wajibi ba idan kai akwai lada in ba kai ba kun babu laifi ina fata an gane dan wasu suna daukar cewa sujjadan nan wajibi ne babu sujjada na wajibi in ba na sallan farilla ba ina fata an gane amma duk wata sujjada hukuncin ta kaman sallan nafila ne in kai akwai lada in ba kai ba kuma Allah ba zai kama ka da laifi dan me ka karanta Qur'ani ba kai sujjada ba matukar ba ka ki bane saboda ba kai dada abun ba ina fata an gane wannan shine karshen suratul najmi abinda mu karanta ne da Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah mana afuwa zamu shiga cikin suratul qamar. Suratul qamar ita ce sura ta 54 a cikin alqur'ani mai girma. In aka dauko lissafi daga sama daga ainihin suratul al-baqara, idan mutun na kirgawa tun daga suratul fatiha suratul baqara kai ta tahowa har zuwa nan, zai zama sura ta 54 cip-cip. Mala yace hiya suratul rabi'atu wal khamsun fi tartibil mushaf, amma tartibuha fi nuzuli fa kana ba'da surati tariq. Ita ce sura ta 54 a jerin surorin Qur'ani, amma a wurin sauka kuma ta sauka ne bayan saukan wasama'i wa tariq. Ina fata an gane. Mala yake cewa ita ce kuma sura ta 37 a wurin sauka a jerin surorin Qur'ani da suka sauka. Sai zama surata tariq ita ce sura ta 36 a wurin sauka kenan, amma kuma tana can kusan karshe-karshe can dab da bakin boda. To Allah mala yake cewa wasu daga cikin malamai sun ce wannan suran tana daga cikin surorin farko-farko da suka sauka tun ana Makka. Wasu malamai suka ce a ta sauka ne ma bayan shekara 8 da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai hadisi da Imam Bukhari ya ruwaito daga Nana Aisha Allah kara mata yadda, tace an saukar da suratu al-qamar a lokacin tana da wayo har tana wasa. Ina fata an gane. Dan tace unzila ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi makkata, an saukar da wannan suran akan manzon Allah a Makka. Wa inni la jariyatun, ina yarinya al'abu har ma ina wasa, irin guje-guje na yara din nan. Sannan malamai suka ce ita wannan surar annabi ya kaman da Imam Muslim ya ruwaito daga Abu Waqid al-Laysi Allah kara masa yarda, yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'uha fil idi, ko kuma kana yaqra'u fil idi bi suratay qaf wa qatarabatis sa'at. Yace lokacin sallar idi annabi na karanta suratul qaf da kuma wannan surar suratul qamar. Duk dai sahabbai suna kawo irin wannan labarin dan nuna ainihin matsayin wannan sura da kuma tarihin saukanta. Allah ba mu ikon karanta daidai da fahimtan daidai da kuma aiki da daidai. Me Allah ya ce? Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace iqtarabatis sa'atu, yace kiyama ta kusanto. As-sa'atu ana nufin kiyama. Allah yace iqtarabat, ta kusanto kuma ta matso, lokacinta ya kusa, kowa ya shiga ta yi shi. Allah yace wa shaqqal qamar, wata ya tsage ya dare gida biyu, wanda kwanaki mun bada labari a cikin wani gaba da muka zo. Kafaran Makka suka ce in har annabi da gaske ne shi manzo ne, wannan watan da suke gani a sama ya fado ya zo ya gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ga watan suna ji suna gani, duk kauyukan ma da suke wajen Makka sai da suka gani. Sai ga wata ya sauko kuma ya dare gida biyu. Kina fata an gane. To faruwan wannan yana daga cikin mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa har al-Busairi yake cewa aqsamtu bil qamar al mushaqq inna lahu, ai na rantsa da watan da ya tsage. Duk da cewa ba a rantsuwa da wata, ina fata an gane, ana rantsuwa ne da Allah kadai. Allah ya ce wa shaqqal qamar, wata ya tsage. Tunda har kunne mai wata ya sauko, to ya sauko ya tsage, kuma kun ki kun imani da manzon Allah. Yana ce wa in yaraw ayatan, idan suka ga aya da aka saukar aka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gashi sun ganta fa da idonsu a gaban su abin ya faru. Yu uridu hasu kau da kai wa yaqulu hasu sihrun, ai wannan kawai tsafi ne mustamir wanda zai zo ya wuce ya zama tarihi mukan ba za mu yadda ba shi yasa Allah ce kafirai saboda kafircin su walau fatahna alaihim baban minas sama fa dhallu fihi ya'rujun laqalu inna ma sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashurun inda Allah zai bude wannan sama a ce a zo a hau a je a ga mala'iku a ga wuta a ga aljanna wallahi wani sai ya ce shi bai yadda ba saboda tsaban taurin kai yasa Allah ce innal insana li rabbihi lakanudun dan adam dangane da ubangijin shi akwai taurin kai gashi Allah ne ya halicce shi kuma ya san zai iya kashe shi a kowane lokaci amma kuma yana saba mishi to shine Allah ce wa in yaru ayatan idan suka ga ayoyi yi uridu he su kauda kai wai kulu su ce sihrun mustamir wannan sihiri ne tsafi ne wanda ke mustamir zai zo ya wuce ya zama tarihi sahabbai da suke tare da annabi alaihi salatu wassalam sun ga ayoyi kala kala su kuma duk lokacin da suka ga aya ba abin da take kara musu sai imani in an ce aya ana nufin mu'jiza abin mamaki gagara koyo wata rana sahabbai suna tare da annabi alaihi salatu wassalam a madina a lokacin yakin ainihin khandaq ana cikin tonan rami da za a kewaye madina saboda kar a kawo madina hari kamar da ake gina badala ko ganuwa a tsofin garuruka a kewaye gari da gini yanda ake ada to akan kewaye gari kuma da rami ramin da ba za ka yi tsallaka shi ba in ka shiga kuma ba za ka yi fitowa ba to a lokacin da ake tonan wannan ramin da za a kewaye madina da shi a lokacin madina ba ta da yawa ina fata an gane to sai wani daga cikin sahabbai ya fahimci ana ta aiki ba abinci sai ya shiga gida ya je ya ce iyalin shi akwai abinci tace gaskiya babu yace to abinda ake da shi a shirya mana abinci kadan zan kira annabi zo mu ci abinci bai kamata a bar annabi da yunwa ba dan shi ma na cikin masu aiki hatta ana cikin tonan ramin wato annabi shi ba mulkin kama kariya yake ba duk abinda ake shiga yake ayi da shi kisa ko a gida haka annabi idan mata suna aiki taya su yi ba zai na da kafa ba kaga mutun na zo na anan fa ga abu ana wani komai wancan abu safar iko to annabi ba haka yake ba aikin gida ma yakan shiga ayi da shi a wurin matan shi haka kuma a cikin sahabban shi saboda bashi da girman kai ana cikin wannan aikin aka ana tonan rami aka samu wani dutse wanda duk sahabin da ke gun wanda ake ganin mai karfi ne an daki wannan dutse an kasa fasa shi ya za a fidda shi kuma an kasa annabi na zaune na hutawa aka zo aka gaya mishi aka ce ga fa wani dutse nan kowa ya rasa yanda zai dishi an yi taron dangi ma an kasa annabi ce bari in zo in gani wani sahabi ce da annabi ya karbi diga yace da ya daga yadda ki dutse he gashi ya dare gida biyu shi yasa annabi sadauki ne ina fata an gane to a wannan lokacin da sahabin yace a dafa abinci annabi zo ya ci aka gama abinci abinci ne bashi da yawa ki rasulullahi ana ta aiki ba abinci to an dan shirye wani abinci a gidana mu shiga sai ki dan yi smuggling din annabi an gane ko a shiga da shi ya ci abinci annabi sai ya ce ya ku taron jama'a wani ya shirya mana abinci kuma mutane ɗarurrukan mutane kai ne kai abincin mutum goma aka gayyato maka mutum 200 ya za ka yi da su hankalin shi ya tashi ya ce fa wannan abincin fa da gani sai kai ne kila ko da Abubakar misali a dan ƙara wani annabi ce kowa ya zo a ci abinci aka je aka cika gidan mutum annabi ce a kawo abincin abincin ana an ɗora abincin ma ana kan wuta ba a gama ba annabi zo shi yasa aka buɗe abincin ya addu'a a kan shi wani sahabi ya ce duk yawan sahabban nan sai da kowa ya ƙoshi a yi ta ibin abincin baya raguwa hada masu safiya ka zo da kula a zuba maka kowa sai da ya ci wannan abincin abincin bai ragu ba kaga wannan mu'jiza ce ta manzon Allah babu dabo ba tsafi ba komai ina fata an gane sannan wata rana kuma alwala za su yi suna halin tafiya a wajen cikin jeji ba ruwan alwala ba ruwan sha aka duba ko ina jejin nan sahara ne ba ruwa annabi ya ce a cikin ku ba wanda ke da dan ruwa kadan. Aka samu wani sahabi a cikin salkan shi yana da ruwa ba shi da yawa, annabi ya ce a kawo ruwan. Wani sahabi ya ce da annabi ya addu'a ya haka da hannun shi ke zama kaman famfo, ruwa ne ke zuba a hannun annabi. Duk wanda ke da abin da zai iba annabi ya ce zai iba. Masu jarka, masu abin nan aka dinga ibar ruwa, aka dinga iba har hada facaka ma da ruwa. Yace wannan ruwan bai kare ba, kuma ruwan yana ta fita daga hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To duk ire-iren waɗannan ayoyin, wa in yarau ayatan, idan suka ga wata mu'jiza abun mamaki, yuridu hi su kau da kai, wa yaqulu sihiru, wannan kawai sihiri ne mustamir zai wuce, mu dai kan ba za mu yi imani ba. Allah ce wa kadzabu, sun kareta manzon Allah, sun kareta alqur'ani, sun kareta ayoyin Allah, sun kareta tashin kiyama, wattaba'u ahwa'ahum, sun bi son zuciyansu. Wa kullu amrin mustaqir, wa kullu amrin, kowane al'amari mustaqirun, yana da matabbata. Malami suka ce idan kai mutumin kirki ne ran tashin kiyama zaka tabbata a cikin alkhairi, idan kai mutumin banza ne ran tashin kiyama zaka tabbata a cikin azaba. Shine kullu amrin, kowane al'amari yanda ake anan duniya haka ran gobe kiyama. Ina fata an gane, yanda kake anan mutumin kirki zaka yi dariya ran gobe kiyama, idan ka zama kana bin son zuciyanka kuma zaka yi kukan da ba zai amfani ba ran gobe kiyama. Shine ba na kullu amrin mustaqir, ahadul khairi yastaqiruna fil khairi wa ahlu sharri mustaqiruna fi sharri. Allah ya kiyaye ma'abota da'a su tabbata a cikin alkhairi, masu sabon Allah kuma su tabbata a cikin wahala. Allah ya tsare mu. Sai Allah ya ce
wa laqad ja'ahum min al-anba'i ma fihi muzdajar hikmatun
Allah ce walaqad haqiqa, tabbas ja'ahum, ya zo musu suka furai, min al-anba'i, na labaru daban-daban, ayoyi misalai daban-daban, kissoshi daban-daban, wanda ya kamata ya ja hankalin su, ma fihi, wanda a cikin waɗannan kissoshi da labarun, muzdajar, akwai abin da ya zamo a dauki wa'azi a ciki, a razana, a ji tsoron Allah, a firgita, a bar aikin sabo, a yi wa Allah da'a. Shine ma'anan walaqad ja'ahum min al-anba, haqiqa labaru ya zo musu, ma fihi muzdajar, wanda a cikin waɗannan labarun na alqur'ani akwai ababan tsoratarwa, akwai ababan daukan izina, akwai ababan razanarwa. Allah ta hikmatun baliga, hikmatun alqur'ani nan fa hikima ne, baligatun, wanda ya kai makura wajen iya buga misalai, wajen iya kawo labari, duk abin da za a faɗa dan hankalinka ya dauka qur'ani ya gaya maka shi. Shine hikmatun baliga, wato hikima ce wacce ta kai makura, fama tuguni nuzur, wa'azin masu wa'azi ba zai amfanar ba, gargadin masu gargadi ba zai amfanar ba, matukar mutun ya kangare wa Allah sai dai addu'a. Fatawalla anhum, Allah ya ce da manzon Allah fatawalla anhum, kawo da kai ga barin su, bi ma'ana ka manta da su, yawma da'i, a ranan da mai kira zai kira, ila shay'in nukur, zuwa ga wani abin da ribaya so, ran da za a kira mutum zuwa ga shiga kabari babu wanda yake son wannan abu. Ko akwai, shine Allah ya ce duk wanda yake kareta ayoyin Allah, yake sabon Allah, yake abin da ya ga dama, fatawalla anhum, ka kauda kai ka manta da su, yawma da udda'i, ranan da mai kira zai kira su, mala'ikan mutuwa ya kira su, ko kuma mala'ikan da zai hura kahonan tashin kiyama ya hura, ila shay'in nukur, za a kira su zuwa ga abin da ribata so, khushan absaruhum a wannan ranan ido zai rena fata shine mana khushan absaruhum a idan su za su zama makaskanta yakhrujuna min alajdathi zaka ga mutane suna fitowa daga cikin kaburburan su ka annahum jaradun muntashir kai ka ce fari ne da suke tashi idan misali kaga fari dewa lokacin da aka tarwatsa su za su tashi ya suke yi wannan yayi gabar wannan yayi yamma wannan yayi kudu wannan yayi sabo za ka gansu a rikici a rude to yanda fari suke watsewa to haka mutane za su taso cikin kaburburaren tashin kiyama kowa zai fito da afirgice sai wanda Allah ya mishi rahama za a fito afirgice kowa na gudu ko bai san inda zai je ba kaga mutane suna ta gudu wannan yayi gabar wannan yayi yamma wannan yayi kudu wannan yayi arewa ana ta gudu ina zaka je ni ma ban sani ba Allah ya ce kowa ya fito shine yawmai da uddai ila shay'in nukur khushan absaruhum idan su sun yi ainihin kama a ce idan mara gaskiya ya idan mutekin aka kama shi yakhrujuna min alajdasi za su fito daga cikin kaburburan su ka annahum jaradun muntashir kai ka ce fari ne masu yaduwa mutiina suna gaggawa suna sauri ila da zuwa ga wannan wanda ya kira su din ya qulul kafiruna a ranan zaka ji kafirai suna cewa hadha yawmul asr wannan rana ce ta wahala rana ce ta bala'i rana ce da kowa zai gamu da Allah subhanahu wataala Allah sa mu ga alkhairi Allah sa mu cika da imani anan ya kamata mu tsaya sai Allah kai mu gobe abin da muka karanta ne da Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana ya Allah muna addu'a muna kuma tawassuli da sunayenka mafiya kyau da siffofinka mafiya kamala Allah ka amsa mana ibadunmu ya Allah wannan azumi da muke ga zafin rana Allah ka karba mana Allah kar ka samu wahalan banza dan rahamanka ya Allah ka karba mana dukkanin ayyukanmu na alkhairi ka gafarta mana kurakuranmu ya ubangiji dukkanin masu bukatu na alkhairi Allah ka biya musu ya Allah ka sani muna da bukatu na alkhairi Allah ka biya mana ya Allah dukkanmu nan kowa na da damuwa Allah ka yaye mishi ya Allah duk wanda yake da damuwa babba ce ko karama Allah ka santa Allah ka yaye mishi Allah ka yaye mana damuwa da bakin ciki ya Allah ka yaye mana damuwa da bakin ciki ya Allah ka faranta mana duniya da lafiya
sai shi addu'a wannan ya kwance yana bai da lafiya Allah sai ka kwance
bai da lafiya
eh
okay
ya ma wai an samu ruwa
to a kamar da muka yi ta addu'a dangane da waɗanda aka yi kidnapping baban abokin su Malam Usman muna ƙara addu'a Allah ta'ala ya fito da shi Allah ta'ala ya tausaya mishi da dukkanin waɗanda suke hannun kidnapping suke hannun yan kidnapping sannan Malam Isa Wali shi ma iyalin shi da yaron shi Allah ya ƙara musu lafiya Allah ya sa ya zama kafara yanzu Malam Usman ke gaya min akwai Malam Sadiq Pharmacy wanda ke zuwa yana zama a nan shi ma bai da lafiya jiya ma a kwance yake yau ma haka ran daura mishi ruwa to Allah ta'ala ya bashi lafiya Allah ya sa kafara ne ya Allah duk waɗanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya ya Allah mu da muke da lafiya Allah ya ƙara mana lafiya da imani da wadata ya Allah ka biya mana dukkanin bukatunmu na alkhairi Allah ka albarkaci rayuwarmu Allah ka sa mu gama da wannan duniya lafiya Allah ka mana tsari da azaban kabari Allah ka mana tsari da azabar wuta Allah ka shigar da mu aljanna ka dan rahamarka اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجا ولا منجا منك الا اليك اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدنيا والاخره اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ومن البخل والجبن ونعوذ بك من زلاء الدين وغلبة الرجال اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداء اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.